أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي منا مكو سلمة تمسلنشي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قولي والله سبحانه وتعالى دي ساكي تارا مو أولنا شري نامو دمكي أكن فكيه نن أهل البيت سلام الله عليهم أولن چنسا دوا دمكي ميزان چه كوزان چه مو ياكسان چه أچكين الوالله mun kai karatu mun kai bagiran da muke zance kan batun mashu muka ce mutum zaka yi kai shafe da hannun hagu ba laifi mutum ka shafa kanka da hannun hagu ba laifi sannan kuma lamari da na biyar da muka yi zance akai a wancan saduwan da muka yi shine ba dole bane mutum kai shafe ko ka shafa akan fatan kanka la kai ka shafa akan gashin da ke kanka sai dai abin da muka yi zance cewa idan gashin kan mutum yayi yawa hal yafta akan goshin sa ya wuce goshin sa to bai shafa akan wannan gashi yau zancen da zamu yi zance ne kan shafa akan kafa shafa akan kafa kan fata ake yi fatan kafanka kai zaka shafe sa'annan mikdari da mutum zaka shafa akan kafanka shine daga me wannan yasuwanka mu ce har zuwa kan me kan sakiya kafanka shine abinda muke ce mai qubbatul qadam shine wannan kashin da ke me isiro a sakiyan kafa kowa ya taba kafan shi zai ga wannan me abin nan ba idon kafa da ake fada a cikin wani fiki cewa wurin ne me ka'abaini ba la na'am sa'annan mutum ya isa yani shafe da zaka yi a kafanka inda zaka shafa koda me da yasan ka ɗaya ne ya iso amma abin da yake mai yafi shine mai ka gama dukkan yasuwanka guda hudu mai ka shafa akan kafanka sa'annan mutum zaka yi shafe zaka fara shafa mai kafan damanka ne sa'annan mai ka shafa kafan hagu amma nan malam ke cewa wai ba dole bane kafan dama ka shafa da hannun dama kafan hagu ka shafa da hannun hagu la kai kai akasi ba laifi akwai su mas'ala da suke me sun yi tarayya a cikin shafan kai da kafa shine lokacin da mutum zaka shafa kanka ko zaka shafa kafa ya kamata hannun da zaka shafa ya zama shike me shike motsi shike haraka ba kanka ba yani mutum kada ka dibe hannunka haka ka ja kanka haka wurin shafe la zaka dibe hannunka din haka ka ja hannunka mai zuwa goshinka haka kuma lokacin da zaka shafa kafanka kaka sa hannunka haka sai ka ja kafanka ko ka ja shi aje gaba la hannunka ne zaka dibe akan kafanka ka ja shi zuwa ga mai wannan ka'abaini mai da muka yi zance akai na'am idan ya zama na lokacin da mutum kake shafan kanka sai kanka ya dan yi harka kadan wannan an gafarta ba laifi sa'annan lokacin da mutum zaka yi shafe a kanka ko kafanka, idan ya zamana kafanka mai ya jike, wato akwai ruwa kan kafanka ko kanka akwai ruwa, to ya kamata ka busar da wannan bagire kamin mai ka yi shafa. Kuma ruwan da ya saura da ka wanke ido, huskanka da hannayenka guda biyu, da wannan ruwan da ya saura da shi mai za ka shafa kanka da kafanka. Yani baya yiwuwa ka sake ruwa, ka dibi sabon ruwa ka sake ka shafa kanka da kafanka. Idan ka yi haka, to alwallanka ya bata. Sa'an nan dan jiko da zai saura a hannun mutum da zai shafa kansa da kafansa, ya kamata wannan jikon nan ya bar asarinsa da alamansa a kan kan mutum da kafan mutum. Yani kai zamana hannunka ya bushe, idan kai shafa, yani ba wani asarin da zai bari a kan kan mutum da kafansa. Wannan ya kamata a kiyaye. Kuma kamar yadda muka yi zance, inna za ka shafan, yani kafanka da kanka, ya kamata mai ya zamana busasshe yake, kai zamana mai cikakke yake. Idan kanka cikakke yake ko kafanka, to ya kamata mai ka busar da su kafin mai kai shafa. Sa'an nan lamari da ya kamata mu kula, musulmi ya kamata ka kula kwarai, shi ne lokacin da za ka yi shafan, bai kamata akwai wani abin da yake mai yake kan mutum ko kafan mutum ba. Wannan abin zai zama mai saka saki tsakanin hannun mutum da zai shafa da shi da kafansa. Shi ne mai ya zama na kaman kan mutum akwai mai hulla ko akwai wani mai summa ko ire-iren wannan abin. Bai kamata akwai abin da mai ba za ka yi ka yi shafa kan gashinka ko ka mai kan fatan kanka ba. Wannan ya kamata idan akwai wannan abin, to mutum ka guzar da shi sa'an nan ka yi shafa. Na'am, sai dai zamana abin da kake yake kanka, koda wannan abin da ke kanka abu ne da yake mai fale-fale, zamana in ka sa ruwa kanka zai kai ga gashinka, koda wannan ma ne mai ya kamata ka fidda shi sa'an nan ka yi shafa. Saboda mai urfi ba su ce maka wannan abin da ke kanka ka yi shafa kan kanka ne, yani za a ce akwai abu kanka ka yi shafa kai, ko mutum akwai safa kafanka, ya kamata ka fidda wannan safa tukun kame ka yi masho. Sa'an nan inda mutum zai yi shafan, ya kamata mai idan kafanka ya kasance mai akwai najasa ko dauda, kafin ka fara alwala sai ka tsaftata wannan bagire, yani kafanka ko kanka, sa'an nan mai ka fara alwala. Yani kada ka je ka yi alwala da najasa, yani ka yi alwala alhali mai kana da sarki. Wannan zance da muka yi shi ne alwala da muka sani yau da kullum ana yi, shi ne muke ce mai wudu wa tartibi, yani alwallan da za ka jera shi ne za ka fara wanke huskanka, ka wanke hannayenka guda biyu, ka shafa kafanka, ka shafa kanka da kafanka. Maluman fiqhu suna ce mai wudu tartibi, yani alwallan da za ka jero su ka yi su. Amma mutum ka ka yi alwala daf'a ɗaya baki ɗaya, shi ne abin da ake ce mai wudu irtimasi. Abin da ake nufi da wudu irtimasi shi ne mutum da za ka mai sa kanka ko huskanka a cikin ruwa so ɗaya gaba ɗaya, haka kuma mai hannayenka. Wannan wudu irtimasi lokacin da mutum zai yi sa yana da mai halaye guda biyu, imma ya yi niyan alwala sa'an nan mai ya tsumbula kansa a cikin ruwa da hannayensa guda biyu, ko a'a ya tsumbula kansa a cikin ruwa da hannayensa guda biyu, lokacin da zai fidda kansa lokacin mai sai yi niyan alwala. Wannan idan mutum ya yi shi ba laifi. Amma abin da yake akwai ne, wannan alwala da mutum zai yi sa gaba daya, yani zai sa kansa gaba daya cikin ruwa, ba zai fara wanke sama ne da hannunsa zuwa kasa ba. Shi ma kaman wancan alwallan da muka yi zance ne a kai, ya kamata ka fara sa kanka sama a cikin ruwa, yani mahutan gashinka. Shi za ka fara sawa mai a cikin ruwa, hal ka fidda shi a zuwa mai wannan bagire. Haka kuma hannunka za ka fara mai sa wannan sama mirfaƙai ne, wannan bagire za ka sa mai a cikin ruwa har ka zo mai guwa ga gefen yasuwan ganaka. Na ji wannan shi ake ce ma wuzuwul irtimasi. Kamar yadda muka yi bayani, halaye biyu yake da shi. Imma lokacin da za ka sa mai huskanka a cikin ruwa da hannayenka guda biyu, ka yi niyan alwala, ko a'a ka sa amma lokacin da za ka fidda su sai ka yi niyan alwala, to ba laifi. Me yasa ba zai yi ka fidda su tukun ka yi niyan alwala ba? Saboda mai ruwan da zai saura a cikin hannunka da shi za ka shafa kanka da kafanka. Idan kuwa ba niyan alwala, to wannan mai bai inganta ba, wannan alwala bai inganta ba. Bayan haka za mu yi zance kan alwala wanne yake mai ya samu karya, ko wanne yake mai an yanka wani sashi daga gabobin alwallansa. Ya zai yi alwala? Ina ji idan mutum aka yanka hannunsa, idan inna aka yanka, mu fahimci daga nan haka yanka zuwa kasa, nan ne mutum zai alwala daga wannan bagire zuwa mai gefen yasuwan sanga. Idan ya dace wani sashi ya saura, to lokacin da zai alwala sai wanke su. Idan wani sashi kuma bai saura ba, to lokacin wannan bagiren ya fadi kansa kenan, ba mahalli da zai wanke. Wannan shi ne mai idan an yanka daga wannan wa har zuwa mai wannan bagire, to lokacin mai ba inda zai shafa. Amma wani lokaci ka samu yasuwan mutum za yanka amma sauran hannunsa mai yana nan, to lokacin sai wanke abin da ya saura. Amma idan ba abin da ya saura a cikin wannan gaba, to lokacin mai ba batun wanke wannan gaba kenan. Wannan idan mutum ya zamana mai an yanka hannunsa ɗaya, amma idan aka yanka hannun mutum guda biyu, menene wazifansa? Me zai yi? Ina ji wannan shi ne abin da za mu yi bayani a sabon haduwa da za mu yi. Hada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.